بركاته. يو جمعة ترجع رمضان جرابي ولا يقول لك أنا كل الشدة وني هدي ليدا كشين الشدة جوتم جون هدية دبوبيو دشا دبوبيو الشاعر الله يكرم الى مولانا الشيخ ابراهيم منصور امام قدونا ان ذا شيء قبل بدايه التفسير نوات رمضان يتركا فارجيا رجل جابر الشيخ مولانا الشيخ ابراهيم منصور وانا مالن سنوسي بلغوما شيزي كان تعمل القران سنن مولانا الشيخ ابراهيم منصور امام زي فسر عملا أكرمكم الله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتالي بنظرة تأتي لنا بالزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ رضي الله عنه الله قال أمر يدائي ينبغي لكل شارع في فن يا كما أتى قدك واندزيش قدك انسان ونفن an yi alifan bani abu ya san mafarin wannan fanni wato shika-shikai ko kuma asali ko tushi na wannan fanni da zai shiga. Dan Imam Sawi ya kawo fannonin kusan guda goma, duk fannin ilimin za ka shiga ana so ka san abubuwa guda goma wanda ya kawo su al-haddu wal-mawdu'u ثم الواضع والاسم استمداد حكم الشارع زوا تصور المسائل الفضيله تو شي ني شي رضي الله عنه يتي وحد هذا الفن حدي كو اياكا نا wannan fanni wato na tafsiri shine ilmun tu'rafu bihi ma'ani kalam Allah shine ilimi wanda da shi ne ake sanin ma'anonin maganganun ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ismuhu sunan wannan wato wannan ilimi ilmu tafsir ilimin sanin fassaran alqurani wat tafsir wat ta'wil laysa ala ma'nan wahid da tafsiri da ta'wili ba ma'anan su daya bane akwai bambanci a wurin ma'anonin su at tafsir shi tafsiri ma'anahu ma'anansa ما يفسر كلام الله تبارك وتعالى من جهة المنقول واتو معنى تفسير شيني أبندا أكي فسر مغانا الله تبارك وتعالى دشي تبانغرا أبندا أكل شروع دقا منزا الله صلى الله عليه وسلم نهديزي واندشي يفسر على كنسا لأن القرآن دومنشو أشياء القرآن يقول yana fadi lin rasuli sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafi to wa ta'wili shi kuma ta'wili ma yu'ayyadu ihtimal al kalami li ma'ana bihi min jihati al aqli shi ma'anan ta'wili shine abinda zai karfafi wato yadda za iya daukan maganan Allah ta bangaren hankali shi kuma shi wato manquli ka shiro daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi an fadi aya to ka duba min manzo Allah ya ce akan ayar shi kuma maquli mai hankali ya fahimta to babu maka ana neman waɗannan biyu duka la budda minan naqli fi tafsiri babu makawa daga ciro hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin fassarar littafin Allah la'anna alqur'ana domin cewa shi alqur'ani yaqulu yana fadi lin rasuli ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam litubayyana lin-nazi ma nuzila ilayhi wato kai wa mutane bayani abinda aka saukar zuwa gare su wannan shi ake kira al-naqlu falihaza saboda haka yi kutamadu ake dogaro fi tafsiri a cikin fassaran alqur'ani ma fassara bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani da shi wa idza lam yujad in aka nemi aya aka nemi hadisin da za ta fassara ayar ba a samu ba shine wa idza lam yujad naql in aka nemi wani hadisi wanda zai fassara wata aya ba a same ta ba annabi rasuli sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fayin kubarin tafsiri bil ma'quli shikenan sai a karbi fassarar alqur'ani da abinda hankali ya fahimta li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala domin Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu yana fadi qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wannan alqur'ani qur'ani ne balarabi an saukar da shi da larabci domin ku hankalta bi ma'ana domin ku fahimta Allah tabaaraka wa ta'ala qur'ani ba yaran sa bane idan Allah yi magana da manzo Allah shi kuma manzo Allah balarabi ne in zai fada sai ya fada da larabci shine ake zaton qur'ani larabci ne saboda wanda ake masa wahayin balarabi shi kuma maganan Allah tabaaraka wa ta'ala bi kama da maganan dan adam ba to amma wanda ake ma wahayin dan adam ne kuma balarabi saboda ka shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da alqur'ani da larabci domin ya mana saukin fahimta saukin hankalta hadhihi al-ayatu ita wannan aya adatna ta ba mu dama an na ta'akkala hatta nafhama ma'ana kalamullahi tabaaraka wa ta'ala wannan aya ta ba mu dama wato mu hankaltu har mu iya fahimtar ma'anan maganan Allah mai girma da daukaka Sayyidina Ali karramallahu wajahu an tambayi Sayyidina Ali karramallahu wajahu Allah ya girmama fuskarsa aka ce masa hal indakum kitabun khassakum bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala albayt wanshi amirul mu'minina akwai wani littafi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bance ku da shi ku ahlul baiti domin bayanan ku muna jin bayanan ku wato akwai hikimomi akwai zurfin ilimi a ciki in kun yi magana mun duba littafi ba ma gani shin akwai wani littafi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku daban banda wannan alqur'ani qala la sai ya ce babu illa kitabullahi ta'ala sai dai littafin Allah ta'ala aw fahaman ko kuma wata fahimta fihi a cikin alqur'ani din qulihi rajulun muslimun wanda Allah tabaaraka wa ta'ala zai ba mutum musulmi wannan Imam al-Ghazali ya kawo cikin kitabu Ihya'i Ulumuddin inda zikira amalul baɗin fi tilawa sayyidina Ali karramallahu wajahu Imam al-Hafiz al-Iraqi shi ya fitar da shi cikin hadisi daga riwayar Abi Juhaifa yace mun tambayi sayyidina Ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala an muka ce da shi hal indakum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un siwa alquran shin akwai wani abu ne a wurin ku wanda kuka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banda alqur'ani faqala la sai yace a wallazi faraka alhabata wa faraha annasamata illa an yudillahu abdan fahman fi kitabihi bayan ya ranzu sai yace babu wani littafi da aka bamu wanda aka bambance mu da ku illa dai akwai fahimta da Allah yake iya ba mutum a cikin alqur'ani wanda bai ba dan uwansa ba shi kuma imamu al-bukhari lafazin sa hal indakum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma laysa fil qur'ani zuwa karshe sayyid al-bukhari kenan to sayyidina ali karramallahu wajhahu wa jallahu ta'ala yana fadi yace alqur'anu zalulun alqur'ani horarri zu wujuhin faqbalu wujuhahu alqur'ani yana da fuskoki akwai hujjoji hujjoji da dama alqur'ani saboda haka ku karbi fuskokin alqur'ani sai shi ya fada shi ta hanyar ikrama daga abdullahi dan abbas cewa sayyidina ali karramallahu wajhahu wa jallahu ta'ala anu yayi aiki zuwa ga khawarijawa da ya aika abdullahi dan abbas yace masa kaje kai buƙatu ka tattauna da su amma kai ba su hujja da alqur'ani kamar yadda maulamu ashek muhammad abdul ahad je ya kawo kai jayayya da su karka ba su hujja daga alqur'ani domin alqur'ani yana da fuskoki daban-daban sai za ka yi magana da su ka ba su hujjoji cikin abin da yazo na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma Abdullahi dan Abbas yace ya amirul mu'minin fa ana a'udhu bika min al-sala me kake tsoro ne sarkin mu'minai ka manta cewa na fi su sanin alqur'ani din da kake sauka a cikin gidajen mu sai sayyidina ali karramallahu wajhahu wa jallahu ta'ala sai yace sadaqata walakin qulu wa yaquluna walakin khazimhum bis-sunan fa innahum lan yajidu anha mahisan fa lam tabqa bi aydihim hujja da Abdullah dan Abbas yace sai mai jayi sai ba su hujjoji da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka rasa hujjar da za su bada to daga nan aka gama su abin da yake kawo fitintunu a yanzu a wannan zamani duk mutumin da wani abu ya faru ka kawo aya in Allah da za a rubuta shi alqur'ani yana da fuskoki yana da abu ko shi dan ci mutum in yana da ilimi zai iya kawo aya ta kare wannan barnar da Allah ya kiyaye to shine sayyidina ali karramallahu wajhahu wa jallahu ta'ala yake cewa kullu man tamassaka bi shay'in duk wanda ya riko da wani abu lahu wajhu min alqur'ani ya zama yana da hujja daga alqur'ani akan wannan abu da ya rike fala yuqtaradu alayhi fi ba a fito na fito da shi a cikin wannan abu kamar yanzu dariƙun sufaye din nan za a ce maka menene dariƙa farko abinda ake fara niyya ta'awizi basmala tahmidi istighfari salati la ilaha illallah cikin wannan ayyuka ya kawo maka dalla dalla gashi niyya ga hujjarta ta'awizi ga hujjarsa basmala ga hujjarsa salati ga hujjarta istighfari ga hujjarsa salati ga annabar rahama sallallahu alaihi wasallam ga hujjarsa la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hujjarsa soyayyar ahlul baiti ga hujjarsa soyayyar waliyai da bayin Allah su ko da bai fahimta ba in ya ji waɗannan hujjoji daga alqur'ani to ana so ya miƙa sallama kai wa tafsir wa tawilu da tafsiri da tawili kilahuma kowane ɗaya daga cikin su la kunya akali akali awil naqali da tafsiri da tawili ko da take dogara daga bangaren cewa daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bangaren fahimta na hankaltar maganar alƙur'ani wa qadru ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam hakika an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه تشيو أيشي جاية تفسير القرآن بالرأي دقايم فسر القرآن درأي إمام الترمذي دقا كتاب التفسير كتاب تفسير القرآن دقا عبد الله بن عباس شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار دمت من دا يفسر القرآن بعد علم تو يجيني يوم صوتين سأوتا sannan cikin da bazari da Ibn al-Ambari da Baihaqi ya fita cikin littafin sa daga Jundubi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fil qur'ani bi ra'yi faqad akhta duk mutumin da ya fassara al-qur'ani da ra'ayin sa hakika yayi kuskure Imam Suyuti ya fadi shi kuma a cikin kitabul wanda yayi shagama da sha'anin alqur'ani yayi maganganu masu dama wanda duk wanda ya duba su suka ce la budda fi tafsir alqur'ani min ma'rifati kalam al-arab kuma duk wanda zai fassara alqur'ani ya zama ya san wato kalmomin larabawa ya san maganar larabawa ma'rifatul ahkam shari'a ya zama ya san hukunce na shari'a wa ma'rifatul bayani wal badi'i wala budda min nurin fil qalbi wala budda min nurin fil qalbi al mufassir babu makashi ibrahim radiyallahu anhu yace wanda zai fassara yana wato maganganun larabawa ya zama ya san hukunce shari'a da badi'i sannan duk da wannan ilimai ya zama yana da haske a zuciyarsa da zai shiga fada masa manufar Allah a cikin wannan ayoyi to anan ne Imam Suyuti yake fadi cikin kitabul Qur'ani a cewa duk wanda zai fassara alqur'ani ya zama ya tattaro ilimai 15 shi sanin lugha nahawu tasrifi al-ishtiqaq ulumul balaga guda uku sannan ilmul qira'at usulud din usulul fiqh asbabun nuzul wal mansukh wal mansukh al-fiqh al-ahadith al-mubayyana li tafsir al-mujmal wal mubham wa ilmul mawhibati wa huwa ilmun yurisuhu Allah ta'ala liman amila bima alima ويشير إليه حديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم واتو فنوني نعلم مي باين باوا يا تاراسو سنانا نمان كما حسكي أتكين زوجيا يزما ينا دي إيمان ينا دي سوران الله يزما أبن دي كارانتا نعلمي نشريع يزما ينا أيكي دي شيدان الله إقادة مسألة إلمين دي كارانتا تودوانا ني باوا زي سامو karfin yin fasara alqur'ani a yadda ya kamata hadar kitabu shi wannan littafi dake gaban mu anzalahu Allah Allah ya saukar da shi ilaina zuwa gare mu hudan wa nuran shari'a da kuma haske laysa ka sa'irul kutubil mu'allafati bi kama da sauran littattafan da ake zama a rubuta su ba laysa kanunan dunyawiyyan jafal Al-Qur'ani bai kama da constitution na duniya ba wanda yake busai a tashi. Wannan kitaban dibbiyyar Al-Qur'ani ba littafi bane na likitanci to rawil amrad wal adwiya. Walaysa tarihan bashariyan. Al-Qur'ani ba tarihi bane irin na mutane a zauna kamar dare 1001 kamar da sauransu. Bai kama da wannan ba. Wanda turan bil waqa'i wal ahdath wanda zaka zanta kan abubuwa ya koki da sarakuna da shugabanni da attajirai da malamai da wane ne walaysa sifran fanniyan yudrabu bihi kuma alqur'ani ba littafi bane na waqoki wanda za a karanta a dinga jin dadin wannan waqe domin waɗannan fannoni da muka ambata kullaha baki dayanta al-insani mutaka takadiru tana da iko alquwatul insaniya karfin mutun takan mutun takadiru anta alewa misla tana da ikon da za ta iya zama ta rubuta waɗannan abubuwa shi kuma alqur'ani bai kama da abin da wani zai zauna ya rubuta shi ba wa hadha alkitabu alladhi jaa wannan littafi wanda yazo wa hadha alkitabu wannan littafi alladhi jaa hudan wa nuran wanda yazo shari'a kuma yazo mana hakki wara'a hadha kullun yana bayan waɗannan fannoni baki da wa jami'an li hadha kullun sannan kuma ya tattare waɗannan din duka in ka duba alqur'ani zaka samu duk abubuwan da kake so ma faradna bil kitabi min shay duk wani fanni da ka sani akwai a cikin alqur'ani amma kuma alqur'ani bai kama da kowane irin littafi ba babu littafin da ya kama da alqur'ani amma duk wani littafi da ka san an rubuta in ka duba alqur'ani zaka same shi a ciki tarihin wanda suka wuce da tarihin wanda suke kan zamanin su da tarihin wanda za su zo nan gaba yace dasturin dunyawi wannan alqur'ani wato kundin ko kuma constitution ne wanda yake na duniya wa ukhrawiyin da kuma lahira duk abin da ka san ya shafi duniya akwai shi alqur'ani duk abin da ya shafi lahira akwai shi alqur'ani munzu nuzulihi ila akhir ad-dahr tun daga ran da alqur'ani ya sauka har zuwa karshen duniya kullu dasturin duk wani constitution ya khusu baladan yana keɓantar ƙasa ce aw biladan ko kuma ƙasashe zamanan zuwa wani ɗan lokaci kaɗan summa yunsahu sannan daga nan sai a shafi a canza kuma tsarin mulki amma ban da alqur'ani abinda ka sani tun daga saukarsa yana aiki har zuwa yau yana aiki shi yasa shewai ce wa haza dasturin mustamirri wannan constitution ne wanda yake zartacce li kullil ajiyali ga dukkan halittar da za ta zo nan gaba fi kullil buldani a cikin dukkan ƙasashe bi hadhal kitabu da wannan littafi tamassaka man qablana wanda suka shude kafin mu suka yi ruko su wane ne shewa yace wa humur rasulu sallallahu alaihi wasallama sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu da sahabbansa fa adahumullahu tabaraka wa ta'ala ma wa'adahum albarkar rukon da suka yi da alqur'ani sai Allah ya ba su abin da ya musu alƙawari ubangiji ya gaya mana wa'adallahu allazina amanu Allah ya yi wa waɗanda suka yi imani alƙawari minkum daga cikinku wa amilus salihati suka aikata aiki nagari la yastakhlifannahum wallahi zai khalifantar da su fil ardi a cikin ƙasar duniya kamar takhalafa allazina min qablihim kamar yadda ya khalifantar da wanda suka shuɗe kafin su walai makinanna lahum dinahum kuma zai tabbatar musu da addinin su Allah zirtada lahum wanda ya zabe shi gare su wali baddilannahum sannan zai musanya musu amnan aminci min ba'di khawfihim bayan tsoran su ya'budunani Allah ce suna su bauta mini la yushrikuna bi shay'a kar su tara bautata da wani kar su hada ni da wani wa man kafara wanda ya kafirce ba da zalika bayan wannan fa ulaikumul fasikuna waɗannan su ake cewa fasikai sannan Allah yana fadi wa kana haqqan babu wajibi akan mu amma wannan ya zama wajibi alaina akan mu nasrul mu'minin taimakon wanda suka yi imani walillahi al'izzatu girma da waya tana ga Allah wani rasulihi girma da waya tana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walil mu'minina girma da waya tana ga wanda suka yi imani lamma tamassakatul umma lokacin da al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta yi ruku bil qur'ani da wannan alqur'ani wa fallahu lahum bi hadhihi al'ud sai Allah tabaraka taala ya cika musu wannan alqaura fara'u zalika sai suka ga wannan kurukuru fa malakul bilada sai suka mallaki kasashen duniya wa qaharul ahlaha suka rinjayi ma'abota kasashen a qawa dawlatan fil alam mafi karfin daula a duniya a cikin halitta ana zaka a wannan lokaci ar-rumana wal fursi sune wato italiya da farisa su suka fi kowa karfi a duniya a wannan wato wannan lokaci qaharahum ashabu rasulullahi أما جد كارفون سوشي ويجي رضي الله عنه سيد الصحابة من الله تلا تلا ما سكرن جايس هلنا فدي وقد دوخل عذاب فوجا يلي فوجا تزول هكا البركة الرقوة تسخيد على القرآن سيد سكرن جاي روم دفارسة وليس عندهم آلة سنن باسو دا مكامي ولا عدد باسو دا يوا ولا أجل باسو دا ونتان دي إلا سور من القرآن سيدي وسوروري ينكتان دا القرآن ليس كلهم يحفظ القرآن كله بعدك صحابي ونسكاد دا القرآن باكي دينسا بل بردي كلهم باكي دينسو يكفيه يا إشيش أن تكون عنده سور من القرآن يساوي ويدان حد دا وسوروري القرآن ولكن سيدي يعمل بها duk abin da ya dace zai aiki da ita wai ta masa kubiya kuma zai ruko da ita wannan kaman ana mana ishara ne cewa duk ƙarfin mutum duk yadda ya kai da mulki in dai har zaka yi ruko da alqur'ani to zaka bi ƙarfin sa shine abin da ake nufi matukar an yi ruko da alqur'ani to za a rinjaye kowace irin ƙasa ba ma gari ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka rinjaye Rum da Farisa kamar wannan zamanin ne fa a ce maka Najeriya ko Ghana ta yaki America da Faransa ta yi kace kace da su to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani makami a hannun su sannan ba su da yawa ba su da wani wasu manya-manyan kayan yaki amma albarkar alqur'anin nan da suka rike suka haddace wasu ƴan sururi kadan sannan suka yi aiki da shi kuma suka yi riko da shi wannan shine ya janyo musu har suka samu duk abin da suka samu a suka rinjaye kasashen duniya shi wace bari mu baku misali Umar ibn al-Khattabi ga Amirul Mu'minin Zainab bint Umar ibn al-Khattabi fataha rubul dunya shine wanda ya bude kaso ɗaya a cikin hudun duniya in ka raba duniya hudu to sai na Umar ne ya bude kaso dai a ciki sai na Umar shi kadai in ka kasa duniya gida hudu to kaso dai shine ya bude ta ya shigar da musulunci ci wata gallaba ala jami'i duwali sannan ya rinjaye dukkan daulolin kasashen duniya hatta da kala auruba har sai da musulunci ya shiga kasashen turai wa haka ma fi nasu kullal sannan alqur'ani ya hukunci a cikin mutane baki da kuma sai na Umar yi hukunci a cikin mutane baki da la ya'lamu hisaban gashi bai yin computer ba wala handasatan kuma shi bai iya bai san map bai iya zane zane ba balle a ce ko saboda tsabar iya lissafi ne bai da sanin map na kasashe ya iya sa sabban zata jama'a su shiga kasashen duniya su keta su su shigar da la ilaha illallah shi wace duk bai iya wannan ba alqur'anin nan dai shi yake illa hada kitab sai dai wannan littafin kawai walamma gafalatul umma lokacin da al'umma ta gafala ana hada kitab daga barin wannan littafi aka koma san duniya da kwadayi da san girma aka bar yin aiki da alqur'ani tasallada alaihimul awrabiyuna shikenan sai Allah ya sallada turawa kasashen turawa akan wannan al'umma wayajuja wa majuja da kuma kasashen Chinasawa sauransu su ake kira ya jujo maji a sharqiyuna wanda suke can gabashin duniya fata gallabu alaihim suka yi rinjaye a kansu faqadu izzahum sai suka rasa girman da suke da shi wanda da an kai in aka ce maka iraki aka ce maka andalus aka ce maka turkiya to magana ya kare in zaka bi sunan turkiya a gaban wani arni ko ba ma guje ko kare to ga zuciya sai ya dinga bugawa ke saboda karfin musulunci a wurin amma sai aka wayi gari saboda rabuwa da alqur'ani da yin aiki da shi da jayayya da mutanen Allah da aka koma ana yi shikenan sai aka rasa wannan girman allazi tasabuhu bil qur'ani wanda ainihi mutanen farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marhaba wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu mana baki da akan wannan abadi da aka wannan insha Allah da Allah insha Allah مرحبا بكم وأهلا. wanda farko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune suka samu mana wannan girma da wannan darjoji albarkar ruko da suke da alqur'ani mu kuma da muka watsar da aiki da alqur'ani to shikenan sai muka shiga wannan halin da muka shiga a yanzu wanda sun shi wuce to amma akwai lokaci bai kure mana ba akwai damar da zamu saki komawa hali irin na farko sai ce wa dariqur rujuu ila al-izzati amma hanyar komawa zuwa wannan buwaya da wannan girma da sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu suka nuna wa wato kafaran duniya karfin musulunci da girman la ilaha illallah sai shi wuce to in muna so mu koma wannan hanya mu samu wannan buwaya wal majdi da girma huwa tamassuku bi hadhal kitab shine yin rubo da wannan littafi wala yumkinu tamassuku bi hadhal kitab liman lam ya'rif tafsirahu aw ma'nahu ba zai taba yuwa ba a yi rubo da wannan littafi ga wanda bai san fassarar sa ba ko ma'anarsa fa hadha kitab shi wace wannan littafi ne anzala minas sama'i da ya sauko daga sama anzalahu Allah ba shi da kansa ya sauko ba Allah ne ya sauko da shi tabaraka wa ta'ala ala rasulihi abusa manzansa bashiran yana mai albishir wa naziran yana mai gargadi bayyana fi jami'a ma amara bihi ibadahu a cikin wannan littafi wannan alqur'ani dake gaban mu Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin duk abinda yiwa bayinsa umurni da shi a cikin wannan alqur'ani wa bayyana fi sannan yayi bayani cikin sa jami'a ma naha anhu duk abinda yayi hani gabarin sa yayi bayani a cikin wannan littafi wa allamahum ma yaiduhum bihi fil akhirati sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da wannan al'umma abinda ita na dan musu a kiyama min sa'adatin na daga arziki wa man lam ya'rif hadhal kitab wanda bai san wannan littafi ba kaifa ya'lamu an yatamassaka bihi ya zai san yadda zai riko da shi an gane yau radiyallahu anhu yana ga ya mana sahabbai sun yi riko ne da alqur'ani sai suka ci duniya da yaki sayyidina umar kamun kace ne ya bude kaso ya a cikin hudun duniya in ka kasa duniya huru ya bude kaso ya a ciki albarka alqur'ani sai ka zo neman sai ka ganshi a kasa yana bacci ko shin fada babu riga sa din tasuha amma albarkar karfin alqur'ani ya sanya har suka samu wannan karfi to shine shehu radiyallahu anhu yace to duka wanda yake so ya samu wannan labudda ya riko da wannan alqur'ani ya san fasaha sannan kuma ya san ma'anoninsa wanda yake da shi ne zai samu wannan izza da wannan daukaka da wannan daraja shehu ce labudda babu makawa min tafahumi hadhal kitab daga fahimtar abin da yake cikin wannan littafi fali hadha saboda haka ne ar-rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fassara alqur'ani ya fassara alqur'ani wa sahabu wa kuma wal ummatu al umma suma malaman ciki fassaruhu suma suka fassara shi iddata tafasira wato fassarori da yawa in ka ce zaka kirga tafsirin alqur'ani da aka yi to numfashin ka ya kawo ka gama saboda yawan da suka rubuta tafsirin alqur'ani hada alqur'ani shi wannan alqur'ani nazala fihi wa'dun alqawri ya sauka cikin sa fi bidayati nuzuli a cikin farkon saukar sa haqqaqa Allahu lana zalikal wa'd Allah tabaraka wataala ya tabbatar mana ko kuma ya tabbatar mana da wannan alqawri ta haqiqan tabbatarwa ya haruna wanda zai dauke mu ala quwwatir raja'i a bisa karfin fata fi kulli ma wa'ada nabi ya zal kitab a cikin duk abin da wannan alqur'ani wannan littafi ya mana alqawri da shi nazala fi bidayati alqur'ani ya sauka a cikin farkon alqur'ani la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattali qur'anahu thumma inna alaina bayanahu wallahi tabaraka wataala ya ga ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin farkon alqur'ani yace masa kar ka motsa harshen domin gaggawan fadin abinda muka saukar a zuciyarka wanda jibril bai san shi ba ka bari ya fada bayan ya fada sannan ka fada kuma ka sani inna alaina jam'ahu tare alqur'anin nan mun dora shi akan mu mu ne zamu tara shi ko qur'ani mu karanta shi din ma mu ne zamu karanta wato karanta shi din fa idza qara'nahu idan mun karanta shi fattabi kai kuma kabi qur'anahu karatun sa summa inna alaina bayanahu sannan kuma bayanin tafsirin sa duk wannan yana kan mu mu ne zamu fada mun fada kai kuma sai ka fada a hadisi su kuma malamai sun samu sai ya zama su kuma nasu ya zama maquli na kaman quli nasu maquli hada shi wace kaga wannan ki bidayatin nuzulul qur'ani ya faru ne a cikin farkon sauka alqur'ani wa'adallahu Allah ya alkawari annahu sayajma'u lana alqur'ana shi da kansa ya alkawari zai tara mana alqur'ani shi Allah ne fa jama'a hada alqur'ani sai tara mana wannan alqur'ani ja wani irin tarawa ma sabaka lahu nazirun fi ayi kitab ba a taba samu kamancin sa ba a cikin kowane irin littafi a ce yau an samu qur'ani ya kwaikwayi littafi kaza ne a sai dai wani littafi ya kwaikwayi alqur'ani fi ayi kitabin munzalin minas samai a cikin kowane littafi da ya sauka daga sama aw mu'allafin fil ardi ko kuma littafin da wani mai rubutu ya zauna ya rubuta shi ita da shi a cikin duniya la tajidu baitan kai ba za ka taba samun wani gida ba illa wa tajidu fihi mushafan sai ka samu takaddu jumi'a fihi alqur'ani wanda aka tara alqur'ani a cikin sa idan to kaga kuwa magana ta tabbata wato jama'ahu Allah ya tara shi din kenan allazi wa'adana wanda ya mana alƙawari bihi da shi ra'aynahu mun ga wannan alƙawari kurukuru kama wa'adana Allahu kamar yadda Allah ya mana alƙawari tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wa qur'anahu to sannan kuma karanta shi wa'adana Allah ya mana alƙawari anna hadhal kitaba cewa wannan littafi dake gaban mu wato alqur'ani la budda babu makawa an qura'a wato a rika karanta shi fa qura'a sai gashi ko ana karanta shi din fa qura'a hadhal kitabu sai ya zama ana karanta wannan littafi qira'atan wani irin karatu lam yasbiq laha masirun wato wani makamanci bai riga wani mai karatu bai karanta wani littafi da ake karanta alqur'ani shine lam yasbiq lahu laha masirun li ayi kitabin qara'ahu an-nasu wato karatun wani alqur'ani bai rigayi alqur'ani ba duk wani littafi da mutane za su karanta to yanayin karatun sa bai yi kama da irin karatun alqur'ani ba qara'ahul muslimuna ko kuma qara'ahu an-nasu mutane suna karanta alqur'ani qara'ahul muslimin suna karanta alqur'ani shi wai ce kai wa qara'ahul kuffar kafaran ma suna karanta alqur'ani wa qara'ahul hadid yace kai karfe ma yana karanta alqur'ani wa qara'ahu kullu shay'in kowani abu da ka sani yana karanta alqur'ani la tajidul ana iza'atan ba za ka taba ganin wato gidan radio ba a yanzu hatta fi barisa a daul islam har a faransa wanda suke makiyan musulunci ne kaji a gidan radiyon su ana karanta alqur'ani hatta fi london har a england a daul islam makiyan musulunci anan ma a gidan radio in dai za a sa larabci to za ka ji alqur'ani hatta fi isra'ila har a isra'ila ma ana karanta alqur'ani hatta fi mahalli qaddasatil baba har a kasar da cucin fafaroma yake ana karanta alqur'ani la tajidu iza'atan ba za ka taba samun wata gidan radio ba bil arabiya wanda ake yada labarai da larabci tabtatihu kalamaha wanda take bude maganganun ta illa ba da karatul qur'ani sai bayan an karanta alqur'ani hada shi wace to kaga wannan ya tabbata kama wa adana Allah kamar yadda Allah ya mana alƙawari anna hadhal qur'an cewa wannan alqur'ani yuqra'u za a rika karanta shi qura'a aidan kuma an karanta shi din gashi nan mun gani qira'atan wani irin karatu ma sabaka misluha kwatankwacin ta bai gabata ba li ayi kitabin ga kowane irin littafi shine Allah yake fadi summa inna alaina bayanahu sannan fasara alqur'anin ma yana kan mu ne zamu fassara shi wada yayi alƙawari bi bayanil qur'ani da fassara alqur'ani fa fassara qur'ana sai aka fassara alqur'ani aidan kuma minat tafasiri daga cikin daga fassarori fil muallafati a cikin littattafai wa majalisit tafsiri a mazaunai na tafsiri min zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha, tun daga zamanin annabi aka fara tafsirin alqur'ani, gashi yau mu ma gashi muna yi. Hadha ma lam yasbik lahu masal, shi wace kaga wannan kwatan kwaci na irin wannan karatu ko fassara bai riga ya alqur'ani ba. Sai daga baya ne ma da aka tafsirin alqur'ani yayi, ba shine zaka kowa zai ce zai fassara bible, zai fassara kaza, zai fassara alhadi ba yi. Yace shi wace kuntum, nace inna hadhihi al-wu'ud, cewa waɗannan alƙaura as-salasati guda uku haqqaqa Allahu lana fiha ma wa'adana bihi, Allah tabaraka wataala ya tabbatar mana da abin da ya mana alƙawari da shi, hatta qawiya raja'una, har sai da fatan mu yayi ƙarfi, anna kullama wa'adana Allahu, cewa duk abin da Allah ya mana alƙawari bihi da shi fil qur'ani, a cikin alqur'ani, najiduhu kama wa'ada, za mu same shi kamar yadda ya alƙawari. Shine Ubangiji yana faɗi inna wajanna ma wa'adana rabbuna haqqa, inna cewa mu wajanna mun samu ma wa'adana abinda rabbuna ubangijinmu wa'adana yayi mana alƙawari da shi haqqa, gaskiya ne. Wa tafsirul qur'ani, shi fassaran alqur'ani ilmun, wani ilimi ne, huwa ashraful ulumi, shine mafi darajar ilmai baki da, li'anna sharafa kulli ilmin, domin darajar kowane irin ilimi bi qadari sharafi muta'alliqihi, wato kowane ilimi yana samun daraja ne da gwargwadon darajar abin da ya rataye da wannan ilimi. Shi wai ce to ka sani, wa hadha kalamullahi, wannan maganan Allah ne. Kaga ko maganan Allah zai jiri da maganan wani? Yace nisbatuhu min kalamina ka nisbatil haqqi min al-khalqi, danganan alqur'ani daga maganganunmu kamar danganan ubangiji ne da halittarsa. Bambancin alqur'ani da sauran littattafai kamar bambancin Allah ne da halittar shi. Fa huwa ashrafu jami'il ulumi, alqur'ani shine mafi darajar dukkan ilmai. Wal qur'an, shi alqur'ani, lahu asma'un adidatu, yana da sunaye masu yawa. Wa kadratul asma'i, larabawa ko sun ce yawan sunaye ta dullu, tana nuni ko tana shiryawa ala sharafin musamma, a bisa darajar mai sunan. In ka ga mutum yana da sunaye da yawa, to yana gwada maka cewa shi mai daraja ne. Kaga Allah yana da sunaye da yawa, manzo Allah yana da sunaye da yawa, adadin sunan Allah adadin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine shi wai ce yawan sunaye yana nuni a bisa darajar shi mai sunan. Warada fil qur'ani, ya zo a cikin alqur'ani, 55 isman lil qur'ani, alqur'ani yana da sunaye 55 ne, kuma a cikin alqur'ani din yazo. Shi wai ce bari in dan taba maka dan kaje, fa huwa alqur'an, sunansa alqur'ani, wa huwa adh-dhikru, sunansa adh-dhikrul hakim, al-ayatul bayyinat, sunan alqur'ani ayoyi bayyanannu, walakin sidi hadhihi al-asma, wadannan sunaye kullum baki daya, idza tafakkarta, idan kai tunani, fi ma'aniha, a cikin ma'anonin su, tarjuu dukkan wadannan sunaye na alqur'ani za su koma ila ismaini, zuwa suna biyu, huma ga su alqur'anu wal furqan. Shi Ibrahim al-Jalal shi dukkan sunayen nan in ka bi su dai bayan dai duk za su mai da kai suna biyu ne, alqur'an wal furqan. Kaga sunan Allah ahadu wahidu ahmadu muhammadu, shine yace kama anna asma' Allah tabaaraka wa ta'ala, kamar yadda kasancewa sunayen Allah tabaaraka wa ta'ala, idza fakkarta fiha, in kai tunani cikin ta, tarji'u kullaha ila al-jalal wal jamal, kaji ko sunayen Allah duka in ka dauko su baki da, in kai tunani cikin su, za su mai da kai zuwa ga jalala da jamala, kwacewa da bayarwa. Jalala, in aka ce ma jalala, to ba kowa aure, Allah ya kwace sunan kowa, ya kwace sifan kowa, har zatin ma ya kwace, ba kowa kawai sai shi. Jamala kuma ya babbayar, wannan sunan shi wane, wannan sifan shi kaza ne, wannan kuma zatin sa kaza ne, shikenan. To dukkan sunayen Allah cikin wannan suke koma. Fal qur'an, kaga alqur'ani, min alqur'i, wato an ciro shi ne daga tarawa allazi huwa aljam'u wanda shi ake kira aljam'u wato tarawa wal furqanu shi kuma furqani min alfarqi daga rarrabawa ne kaga jam'i jalala ne farqi jamala ne jam'i tattarawa farqi rarrabawa a cikin jalala ya kwace komai dama nashi inna allaha ya'muruku an tu'addu al-amanati ila ahliha komai nashi to ya kwace jamala kuma ya dawo muku da shi to shine shi yace wal furqanu shi al furqani min al farqi daga wato rarrabawa ne allazi huwa tafriqatu wanda shine rarrabawa fa innal abda cewa bawa la budda ba makawa an yajma'a bainal farqi wal jam'i tilas din ya hada tsakanin jam'u da farqu wato shari'a da haqiqa farqu shari'a jam'u haqiqa faman la farqa lahu wanda bai da shari'a la ubudiyyata lahu to fa bai da ibada ko ya ce shi bawan Allah ne kai yake dama su ba sun fadi man la shari'ata lahu la dariqata lahu man la dariqata lahu la haqiqata lahu wanda bai da shari'a bai da dariqa wanda bai da dariqa bai da haqiqa shari'a ita ce farqu shari'a makami ne na ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya min ada'i maftaratuhu alayhi shari'a kenan dariqa kuma wala zal al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu haqiqa kuma fa idha ahabbtuhu kuntuhu jam'i kenan to shine shiwaye ce radiyallahu anhu faman la farqa lahu wanda bai da shari'a la ubudiyyata lahu to babu bauta gare shi wanda ko bai da bauta makomar sauta wa man la jam'a lahu wanda kuma shi bai da haqiqa la ma'rifata lahu bai san wa aka ce ayo bautar bakin shi ma yana cikin matsala farqi suluki ne jam'i jazaban farqi baqa'i ne jam'i fana'i ne saboda haka shi yasa jazbi shi ne farko jazba ake fara neman mutum ya yi tuko ka taba ganin mutum ya wartsake mai sha komewa ha kawai mutum bai bugu ba kuma a ce ya wartsake sai an bugu sannan sai ya wartsake saboda haka jazbi shi ne farko sannan sai suluki fana'i shi ne farko sannan sai baqa'i jam'i shi ne farko sannan sai farqi ai in ka lura da samuwar ka kai kanka komai da komai yana tare da kai kana cikin makamul jami'i ana nan sai kai aure sai farki ya faru ka fara haihuwa duk ga sanan sifofin ka duk ka babba su ga sanan shikenan ka daidaita su to haka shine abin da shehu radiyallahu anhu yake nufi anan Allahu a'lam yace wa man la jam'a lahu wanda bai da haqiqa wanda babu jami'i gare shi la ma'rifata lahu to babu sanin Allah gare shi kun gani wanda bai da farqi shari'a kenan babu bauta gare shi duk mutumin da bai da shari'a to kar a sashi cikin bayin Allah ko da yayi da'awar wasu makamai da wasu darajoji ƙarya yake wanda baya bautar Allah to ina ya hadu da Allah al-musalli naji rabbahu to shi baya sallah to ta ina samu baiwa wasjud waqtari yake yin sujada ta ina samu kusanci saboda haka shari'a wanda bai da ita bai da ibada haqiqa wanda bai da ita bai da sanin Allah haka yake shi wace wal farqu farqani ita kanta shari'ar ta kasu biyu ne farqi ya rabu biyu farqun farqi na farko huwa al-ihtijab bil khalqi suluki kenan na farko shine hajabtuwa da halitta anil haqqi gabarin ubangiji tabaraka wa ta'ala mutum har saboda haduwa da halitta har ya manta da ubangiji ko kuma saboda ganin halitta har ya kasa ganin ubangiji kullu halitta ke gani yace haza hijabun wannan hijabi ne fa duk wanda yake cikin wannan ya kokari ya fita wa farqun farqi na biyu suluki na biyu huwa ma'rifatul khalqi bil haqqi shine sanin halitta da Allah mutum ya san halitta da Allah dan me khalaqas samawati wal ardi bil haqq Allah ya halicci sammai da kasai da gaskiya ba da ƙarya ba to ka san gaskiyar a cikin halitta shikenan sai ta kai ga sanin Allah wa hadha al-farqu alladhi yarji'u lil 'abdi ba'da fana'i wal kamal wannan shari'a wannan suluki da yake dawo da bawa bayan fana'insa shi yake cewa kamala shine suluki bayan jazaba baga'i bayan fana'i sahu bayan sukuru wannan shine abin da ake nema bayan mutum yayi jazba to kuma ya dawo yayi suluki li'annahu domin cewa shi yudi kullazi haqqin haqqahu wato yana bawa duk mai haƙƙi haƙƙinsa wa yufi kullazi hazzin hazzahu yana cikawa duk mai rabo rabansa fala farquhu yahjibu an jam'ihi haqiqasa bata raba shi da shari'arsa ba wala jam'uhu yahjibu an farqihi a shari'arsa bata raba shi da haqiqarsa ba haka nan kuma haqiqarsa bata raba shi da shari'arsa ba bi ma'ana shari'a jazabarsa bata raba shi da suluki ba sulukinsa bai raba shi da jazabarsa ba wannan shine dalilin da yasa shehu yake cewa isnayn la yasami ni wala min athriki bi shay shi majzubi wato baya ganin halittar Allah ubangijin halitta yake gani ya kasa ba halitta hakkinsu shi kuma saliki halittar Allah yake gani ya kasa ganin mahaliccinsu ya kasa ba Allah hakkin shi sai shehu ce wannan biyun duk ba ranarsu na fi so ka ba Allah hakkinsa ka ba halittar Allah hakkinsu wannan shi ne man la shukuru nasa la shukuru Allah wanda ya san Allah da gaske to yayi kokari ya san halitta da gaske fala farquhu yahjibu aljam'i shari'atsa ko sulukinsa bata sha makance shi gabarin jazabarsa ba ko haqiqarsa wala jam'uhu haka nan jazabarsa ko haqiqarsa bata hajjabce shi ba an farqihi daga sulukinsa ko kuma shari'arsa fali hadha saboda haka iktasarna muka takaitu ala sharhi ismaini abasa fassara sunaye biyu min asma'il qur'ani daga cikin sunan alqur'ani kuma sunni alqur'an wal furqan haqiqa da shari'a alqur'an wato ma'anan alqur'ani ko haqiqan alqur'ani hadratul jami'i shine hadratul jami'i halar tattaru ko hadratul shari'a wanda nan ne halar kadaicin Allah la shay a gairuhu ba komai sai shi tabaraka ta'ala mai girma da dogaga wallahu a'lam shine alkalai wal furqan shari'ar alqur'ani kuma hadratul farqi shine halar sulhi ko shari'a ko sahau ko baqa'i shine laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir yace la shay a gairuhu babu wani abu ba shi ba nan kuma zai ce laysa kamislihi shay'un kamasa kaga wani abu ya zo can ba komai ba wani abu sai shi nan a cikin hadratul farqi ba wani abu shay'un kamislihi babu wani abu da yake kama da shi wa huwa sari'u shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato ina neman tsari da Allah daga abun jefewa abun korewa daga rahmar Allah wannan shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce al-hikmar Allah fi tilawatil qur'ani a cikin fara al-qur'ani fara karatun al-qur'ani biftitahil qira'ati bi hadhihi al-kalimati dukhula ila al-maliki cewa shiga wurin sarki ya taju li qar'il bali yana bukatar kofa sarki kai ba sarki ba duk shugaba kai ba shugaba ba kai kowa ma baya so ka fado dakin sa haka kai ba sallama zauna lafiya bi aikata wani abu na rashin gaskiya bin su a fado mai daki haka zai iya yuwa ya dan tubi gana shi kamar daraja zai iya yuwa kuma yana cikin wani uzurin shi sai ka fado masa daki ballantana daki ballantana Allah tabaraka wa ta'ala shine dalilin da yasa sai Allah ya aje mai gadi kamar yadda shugabanni da masu kudi da sarakuna suke aje masu gadi a bakin kofar palace to shi Allah sai ya aje shedan saboda idan ka wani ka kwankwasa kofa hadara waya hataju lil istizan duk mai shiga fadan Allah yana buƙatar izini tukun wal mutakallim shi mai magana lamma arada shuru a lokacin da yayi nufin shiga fi qira'ati kalamillahi cikin maganganun Allah tabaraka wataala fa inna sharahu fi qawli hadratillahi duk sanda mai dauko alqur'ani kamar yana ga yama ne to fa ni zan shige fadan Allah shine malam duk sanda da mutum ya dauko alqur'ani a wannan lokaci da kaji ya fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yana ga Allah Allah fa ga nan zuwa karan nan na kofan fada shine iblis shedan ina so ka bana so yin haushi saboda haka za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu Allah ya ba mu sa'a wannan tafsiri da ake gani tafsiri ne na Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu sai da tafsir sai ji alizizi wanda jika ne na sai da alizizi shine ya fara bani shi daga nan dan maulama shosirin bai shi kuma ya sake bani wani shi ko shek abdullah dan shi wa da dan kuma bani ba kawai cewa ya budewa ya ce in karanta duk ban san me dalilin haka ba dukkan su ba su shawara juna ba kuma ni ban taba yin ma magana da su akan haka ba illa dai wannan ya bani ga sunan shi ga ranar da ya bani wannan ma ya bani ga ranar da ya bani shi ko shehu ne ya zo ya ce kawai ya fara fassara wannan alqur'ani da baban sa ya fassara saboda kan Allah malamu wa ga baban mu ya shigo ga jagora shehu mu shehu malam Salihu Abdullahi ne barota a wanda da ya zo da wuri ma shi zan mika abin magana in ce ya zo mun ya ga mai tani saboda kan Allah mu mika masa abin magana bayan ya yi abin nan sannan ya mana addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم shehinmu shugabanmu jagoranmu a Sheikh Ibrahim al-Marhum a Sheikh Mansur shauran dalibai na wannan makaranta mai albarka da salamatin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amincin Allah da rahmar Allah da albarkatunsa su tabbata a gare mu barkan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Mansur radiyallahu ta'ala anhu yami ko wannan abin magana a hannuna yace in ce wani abu to gaskiyar magana ba ni da abin da zan ce kuma ba na zo dan in ce wani abu bane ba na zo ne in saurari tafsirin shehu daga bakin shehu kamar yadda muka zauna tare da ku a nan jiya maulamu Sheikh Abdul Ahad dan Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya buɗe wannan tafsiri ya kaddamar da shi a jiya kafin a tashi a mazaunin da muka zauna a jiya wajen gabatar da wannan tafsiri Sheikh Abdul Ahad Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya kira ni ya bani abin magana shi ma to daga cikin abubuwan da kake jiya a gaban sa shine yanzu nake so in ƙara faɗa mana nace gabatar da tafsirin da yayi mana a wannan gida da wannan makaranta mai albarka to tafsirin fa duka shine zai yi shi kuma yanzu ma shine yayi ina fata an fahimce ni to yaushe zaka zo gaban Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala no Sheikh Ibrahim ya magana kuma ka ce wani abu ai abu da yake kawai zamu fata a wurin Allah
ko abu biyu ko uku. Abu na farko, mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da lafiya da zarafin zuwa wurin wannan tafsiri karmi fashi. Albarkan manzon Allah mu roƙi Allah akan hakan ya azurta mu da zuwa wurin wannan tafsiri in dai ba da wani uzuri mai ƙarfin gaske da ya sha kanmu ba, to karmi fashi, domin nesa ita ce Allah ya kawo mana ita kusa. Ka daina tunanin cewa wai ba kai zamani da Shehu Ibrahim ba, a ga Shehu Ibrahim ɗinka. Kuma Shehun dan ya tabbatar maka sai ya zo da kansa. Don haka nan ni dai fatana da ƙaunata shi ne da ni da ku baki ɗaya Allah ya azurta mu da halartan wajen wannan tafsiri a lokacin da aka ce za a dinga farawa. Allah karka hana mu zuwa, albarkan manzon Allah. Abu na biyu, ina mana fata abubuwan da ake faɗa mana a wurin tafsirin nan, ayoyin da ake karanta mana da hadisan da ake karanta mana na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da fassara da fahimta da ka'ikul ulumi, ilimin da duk tafsiran duniya in ka buɗe ba za ka samu wannan ilimomin ba, akwai su a cikin wannan tafsirin na Shehu. Kamar yadda shi Sheikh Mansur ya faɗi ɗazun, in an ce ka lissafa yawan tafsiran da aka yi daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har sai numfashinka ya ƙare baka gama lissafin su ba saboda yawan su, wannan fa wanda aka rubuta kenan. Akwai wasu tafsiran su ba a rubuta su ba, ana fahimta ta ko? To a waɗanda suke rubucen a ƙasa a yanzu haka, wallahi in kai rantsuwa ba za ka yi kafara ba. A bayan ƙasa a yanzu haka ba tafsirin da za ka ɗauko ka samu ilimi da ka'ikul ulumi kamar wannan tafsirin Siriya da tafsirin Maulana Shaikhul Islam Ash-Shaikh Ibrahim. Me nake so na faɗa mana ne wai anan? Ina son na faɗa mana wannan makaranta, wannan gida, wannan wurin zama, duk wani wanda Allah ya zaɓe shi ya so shi da alkhairi ya kawo shi wurin wannan tafsiri ya zauna aka yi tafsirin nan da shi, to ka sani fa ana ɗura maka, ana cusa maka wani irin ilimi ne mai tsada wanda babu irinsa a yanzu haka a bayan ƙasa. Ka ɗauka maganganun da kake ji suna fita daga bakin mai tafsirin nan, tamkar kana ji ne daga bakin Shehu Ibrahim. Kamar yadda Allah yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wasu ɗan alƙur'ani, wa innaka latulqal qur'an min ladin hakimin alim. Kaga anan an shafa mala'ika wane ne? Jibrilu, kamar yanzu ma an karanta mana. Rasulullah, Qur'anin nan ni Allah da kaina nake miƙa maka shi, ni da kaina nake karanta maka shi, ni da kaina nake sanar da kai shi. An fahimce ni ko? Me nake so na faɗi a nan wurin? Mu ji tsoron Allah, mu daure, mu jure, mu aiki da abin da ake karantar da mu. Kar ku manta fa, wannan makaranta ta mu muna shan zagi, wannan gidana mu muna shan zagi da suka daga mu ɗaliban makarantar har shi malamin namu. Ana ce mana ƴan haƙiƙa, ana ce mana wai ba ma karatu sai waƙe-waƙe, wai takenmu kenan a wajen maƙiya da wajen masu hassada. To don Allah mu nuna musu cewa ilimi ma na gaskiya a wurinmu yake ba a wurinsu yake ba. Don yau karatu, duk karatu, ilimi, dukkan ilimi yau ya ƙare a mai Shehu ya ce. Kawai tambaya mai Shehu ya ce duk ilimi ya ƙare a nan wurin, duk karatu ya ƙare a nan wurin, kuma aiki duka yau ya ƙare, ya Shehu ya aikata, to kuma shi ne za a karantar da mu a nan wurin. To abu na biyu kenan, siffofinmu su siffantu da abin da ake karantar da mu, kuma mu je mu aikata. Da Shehu Ibrahim ya zo carbi ya riƙe ko diwani kaɗai ya rubuta ba zai ci duniya ba. duniya yanda riga nawa ne a duniya su baye nawa ne a duniya ilimi ne zunzurutin ilimi da shi shehu ya ci duniya to kuma ilimin nan na shehu yau shine ake dura mana kuma muna didi lokaci da shekarun da ya kamata mu dauka mi aiki da shi mu dabbaka shi akan mu har mu taimaki al'ummar manzon Allah mu isar da wannan abun ga wasu kamar yadda annabi yake cewa ballighu anni walau aya wannan shine abu na biyu sai na uku na karshe wasu mutane sun je wurin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala suka ce shehu soyayyar da muke maka haramun ne mu faɗe ta da baki dan in muka faɗa maka irin san da muke maka kamar mun faɗa maka ne ma ba ma san ka saboda kawai soyayyar ba za ta faɗu ba mu ma ce muna san ka kamar mun faɗi ƙarya ne amma shehu mun san Allah ya nuna maka kuma Allah ya sanar da kai irin san da muke maka amma shehu muna da matsala shehu muna da matsala shi yace me matsalan ku suka ce wallahi mu talakawa ne ba mu da kuɗi da zamu baka ba mu da komai ba za mu ba mu da kuɗi zamu kawo hadiya ko mu kawo abinci ko mu kawo tufafi ko mu kawo dabbobi shehu abu ɗaya kawai muke da shi da zamu maka kuma muna ganin shi ma in mun maka shi mun yi abun kunya shi yace me wannan abu guda ɗaya suka ce wallahi shehu ba mu da abin da zamu maka sai addu'a to kuma shehu mutum ya maka addu'a ma kuma me yayi muke maka addu'a ma shehu da me muka yi sai shi yace to wannan abin da kuka raina shi ya duk abin da kuke tani za ku kawo min girma wannan abin da kuke rainawa shi yace musu ba ku san talakan shehu ba fakirin shehu miskinin shehu shehu wanda yake rarrauna shine wanda almajiransa ba sa masa addu'a ai koma bayan shehunnai duka shehun da ya kasa shehunnai shine shehun da almajiransa ba sa masa menene ba sa masa addu'a wannan shine abu na uku da nake son in fadakar da kaina da ku wannan bawan Allah wannan shehin namu to mu yawaita yi masa addu'a akan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare shi
amin
Allah ya kiyaye shi
amin
Allah ya taimake shi
amin
Allah ya karfafa shi
amin
daga sharrin makiya da kuma mahassada
amin
Imam Shafi'i Allah ya kara masa yarda yace da mutane sun san abinda ake samu a cikin hassada da kudin ka zaka fitar kana neman wa zai min hassada dan Allah in biya shi da an san irin daukakar da ake samu a wurin Allah da wanda ake wa mene hassada Imam Shafi'i yace da kudin ka zaka fito da shi kana yawo a gari kana tambaya jama'a wa zai min hassada dan Allah in biya shi da zaran baka da mahassada da zaran ba a maka hassada har a wajen Allah kai ba kowa bane kuma a wajen mutane ma kai ba kowa bane ba kuma ba ka zama komai ba duk gurgurdan darajar ka da martabar ka da daukakan ka da tsadan ka da girman ka a wurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgurdan irin hassadan da zaka gamu da shi a ina a duniya a wurin mutane a rayuwarka an fahimce ni ko Shehu Ibrahim ya ce ban taba ganin azzalumin da yake kama da wanda aka zalunta ba kamar mai hasada azzalimi ne amma yake kama da kamar wanda shi ne aka yi menene aka zalunta ban taba ganin irin wannan mutumin ba kamar wane mai hasada haka Shehu Ibrahim ya faɗi to da haka abu na uku shi ne na ƙarshe ba zan tsawaita magana ba dan wannan ba muhallin magana na ba ne na zo ne in saurari tafsirin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Shehu Ibrahim jiya bayan mun tashi daga nan ƙarfe ɗaya da wani abu na kira Shehu Mansur a waya na taya shi murna da farin cikin zaman da aka yi jiya wannan zamani Allah ya dama ya nuna min shi a ruƙuya duk da dai ban faɗa masa ba shi haka amma ne masa murna ne farin ciki kuma na ce masa rabon da na fita da daddare a Kaduna ko a wani gari a Najeriya in je sauraron tafsiri a wani wuri ƙasa da shekara 20 ne da daddare dai a ce wai na fita cikin watan Ramadana na je wani wuri sauraron tafsiri sama ƙasa da shekara 20 mana daga shekara 20 ne abin da yau baya amma wannan tafsiri na daura maka yana in ba ku ganni ba to wani uzuri ne mai ƙarfin gaske kuma jikina ne baya wurin amma wallahi ruhina yana nan anan wurin wannan abin da na faɗi wa kafa billahi shahida haka nan da ƴan wayannan kalmomi nake roƙon Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya tsare shi Allah ya kiyaye shi abubuwan da zai karantar da mu kuma Allah ya ba mu ikon jin su da kiyayewa ba da wannan kunnan ba da kunnan nan da yake cikin zuciya wanda Qur'ani yake cewa lit'iyaha uzunun wa'iyatu Allah ya ba mu ikon kiyaye duk abubuwan da za a karantar da mu a ilmantar da mu a dora mu a kansa kuma Allah ya ba mu ikon aikatawa mahaifiyarsa tana cikin gida yanzu haka tana jin mu Ubangiji Allah ya raba shi da ita lami lafiya. Allah ya bashi albarkacinta, Allah ya gadar masa da sirrinta. Mahaifi da yawa faci nasa da namu, Allah ka ji kansu, Allah ka gafarta musu. Wannan zama namu, Allah ka yi ma zaman nan namu albarka, albarkan littafin da ke gaban mu, albarkan wanda ya fassara wannan littafi kuma albarkan wanda aka saukar ma da wannan littafi da kuma albarkan littafin da wanda ya saukar da littafin albarkan sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake yayi izini da umarni a cika da addu'a sai mu karanta Fatiha salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين